l'air rouge à tous les combattants de hip hop. Et ce que le microphone restera le rombo. Comme un dos de l'armée de hip hop. Le combat contre ce pipo. Y'en a où de Iko, Nico. Y'en a qui raguait à Owana. Hip hop, pas libre.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Gandunan 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafarar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. Wasu 'yan sandan birnin Minneapolis su bakwai sun ajiye aikinsu yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar George Floyd. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wani tashin hankali da ya faru a fadarsa. To za ku ji ƙarin bayani. To bayan nan kuma a jihar Sokoton Najeriya za ku ji cewa an gudanar da wani taron ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a jihar.
Daga tsarin mulkin har tsarin na tsaro Najeriya ya kamata duba shi a gyara huska don a tabbatar da cewa an haɗa kai kuma jihohi an ba su wata dama ta ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro.
To za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben ƙananan hukumomi zuwa da za a yi a watan Nuwamba yayin da annobar coronavirus ke barazana sauya al'amura. Baya ga haka Sarfi Lahashin kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafarar fata daga aiki bayan da ya kashe wani bakar fata a lokacin da ya karbe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. An harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karbe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa. Rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'inta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na Atlanta Erica Shields bayan kisan ba Amurkin ɗan asalin Afirka, lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin, suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a farfajiyarsa. To a wani labari makamancin wannan, wasu 'yan sandan birnin Minneapolis su bakwai sun ajiye aikinsu yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar George Floyd. Babu tabbacin ko murabus ɗin da 'yan sandan suka yi na da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon Minneapolis na WCCO wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikinsu bisa dalilai da dama, kuma rundunar 'yan sandan birnin ta NPD ba ta tsira ita ma ga haka ba. Amma a dalilin barin aikin da 'yan sandan suka yi, babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a. Sai dai jami'an 'yan sandan da dama sun faɗa wa jaridar Star Tribune da ake bugawa a birnin na Minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin Jacob Frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin 'yan sanda da ke shiya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar Floyd makonni biyu da suka gabata, lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta. Mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin Amurka ta White House, Larry Kudlow, ya ce mai yiwuwa dubban magoya bayan shugaba Donald Trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a Oklahoma ranar Asabar sai sun saka takunkumin rufe baki da hanci domin a kauce wa yaɗa cutar coronavirus. Sai dai gangamin yakin neman zaɓen na Trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar ba, wanda daga cikinsu akwai buƙatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda Trump zai yi a birnin Tulsa. akalla mutum 19 ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira BOK domin nuna goyon baya ga wannan gangami mafi girma da Trump zai gudanar cikin watanni uku. Babban jami'in na fadar White House Kudlow ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da ba da tazara a tsakaninsu tare da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Da manema labarai suka tambayi Kudlow ko wannan kira da yi ga ma'aikatan ya shafi har da waɗanda za su halarci wannan gangami sai ya ce watakila ya shafe su. Shi dai shugaba Trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya rika saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga Amurkawa wajen ɗaukar matakan daƙile cutar coronavirus wacce ta harbi sama da mutum miliyan 2 ta kuma kashe sama da mutum 115 a Amurka. Alƙalaman da suka fi na ko'ina a duniya.
To a gaida Mahmud wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar. To da farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wata hatsaniya da ta auku a fadarsa da ke Abuja wacce har ta kai ga aka yi harba-harba a ranar Alhamis. Mai bawa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar a jiya Lahadi, kuma dangane da haka wakilin muryar Amurka Umar Faruku Musa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu domin neman ƙarin haske kan wannan lamari ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
Na farko dai mun bada wannan sanarwa saboda mu bada tabbaci ga masu saurare musamman jama'a masu ƙaunar shugaba Muhammadu Buhari da suka inda ma cikin damuwa shi ya yake. Muna so mu tabbatar cewa shugaba Muhammadu Buhari lafiya yake kuma bai karanta wani barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da shi ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wata jami'an tsaro an kama su a nemo su tambayi. Shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar 'yan sanda su yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu kuma mataki duk da ya dace na doka akan kowa ne da ya ɗauki wannan mataki.
Menene musabbabin wannan bayani ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da Sabiu Tunde babban jami'i na fadar shugaban ƙasa din?
To yanzu idan na ce maka ai za mu sababbin wannan abu da ya taso ko kowa ne da wance kowa ne da ai ka ga kamar ma ni na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan. Wannan bincike na 'yan sandan muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza me ya faru kuma wani irin mataki su ganin ya cancanta su ɗauka.
Ka yi maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban kasa kuma da alƙawarin da ya yi na riƙe haƙoƙin 'yan ƙasa, na ji 'yan ƙasa da yawa suna nuna damuwarsu a kan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da akan shimfiɗa a korona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban kasa a cikin mawuyacin hali. Ba ganin 'yan ƙasa na da hujja su na damuwarsu cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban kasa cikin haɗari?
Cewa muna ɗora laifi a kan wani wai cewa ko ya yi barazana ga lafiyar shugaban ƙasa ko kuma a'a shugaban ƙasa ba zai iya kamuwa da wannan cuta ba. Ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya kula a wannan ƙasa aka kuma fahimci irin hatsari da yake da shi ga al'umma, duk wani mataki da za a yi na kare shugaban ƙasa ana ɗaukansa ba za a yi takaici. Wannan abubuwa da suka faru a baya musamman kamar kolishi da aka yi na babban jami'i da ke fadarsa Abba Kyari ai darasi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take yi ba.
Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruku Musa. To nan gaba kaɗan za ku ji wasu batutuwa da aka tattauna a wani taron bayar da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a yankin gabashin jihar Sokoto. Amma kafin nan ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Koriya ta Kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. hakan na faruwa ne sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta yi barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu da kuma barazanar ɗaukar matakin soji akan Koriya ta Kudu. Akwai rahotanni da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta koma takalar faɗa ne domin jaddada haɗin kan ƙasarta, yayin da tattaunawa da suke da Amurka kan makamin nukilinta ya cije a wani mataki. Masu lura da al'amura sun ce Koriya ta Arewa na matukar buƙatar a sassauta mata takunkumin da aka kaba mata wanda Amurka ke jagoranta, yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus. Ita dai Koriya ta Arewa na zargi makwabcinta ta Kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa ƙiyayyar gwamnati a zukatan 'yan Koriya ta Arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda. Amma ƙwararru sun ce Koriya ta Arewa ta da matuƙa ne saboda Koriya ta Kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfaɗo da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19. Kafafen yaɗa labaran ƙasar ta DRC sun rawaito cewa iyalan Pierre Lumbi sun bayyana mutuwarsa a Kinshasa a jiya Lahadi, sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba. Mamacin shi ne shugaban gangamin yaƙin neman zaɓe na madugun 'yan adawa Martin Fayulu a lokacin da ya tsaya takarar neman shugabancin ƙasar ta Congo a shekarar 2018. A wani labari makamancin wannan kuma, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar da cewa ministan lafiyar ƙasar ya kamu da cutar ta COVID-19 amma kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Wata doka da Amurka ke shirin samarwa wacce za ta kakaba tsauraran takunkumi akan gwamnatin Siriya na haifar da damuwa tsakanin dakarun SDF da Amurka ke jagoranta a yakin Siriya, inda har jami'an kurdawa suka yi gargaɗin cewa saka yankin arewa maso gabashin Siriya cikin wannan takunkumi zai iya haifar da matsala a yakin da dakarun na SDF ke yi da mayakan IS. Dokar wacce za ta fara aiki a ranar 17 ga watan Yuni za ta kakaba takunkumi akan gwamnatin Siriya saboda cin zarafin bil adama, za kuma takaici kamfanoni ne da ke aiki da dakarun ƙasar da na wutar lantarki da kuma na ayyukan injiniyoyi. Sai dai shugaban ƙasar ta Siriya Bashar al-Assad ya ayyana takunkumin a matsayin na ta'addancin ruguza tattalin arziki. A wata hira da yi da muryar Amurka, wakilin dakarun SDF Sinan Muhammad ya ce hukumomin yankin arewa maso gabashin Siriya suna nuna fargabar cewa takunkumin zai shafi tattalin arzikin yankin, lamarin da suka ce ka iya ƙara jefa yankin cikin mawuyacin halin da yake ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jihar Sokoto Najeriya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a kokarin da al'ummar yankin ke yi na samar da maslaha kan hare-haren 'yan bindiga da ya addabi yankin. An dai tattauna kan batutuwa da dama a wannan taro wanda aka shirya shi domin yin shawarwarin jama'a kan yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro wacce take salwantar da rayuka da dukiyoyi. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A ci gaba da kokarin lalabon hanyoyin da za su kawo ƙarshen aikata ayyukan ta'addanci da wanzar da tsaro a jihar Sokoto, wannan karin kungiyoyin ɗalibai ne karkashin inuwar sashen kula da lamuran ɗalibai na gwamnatin jiha suka taru don tattaunawa da bayar da shawarwari yadda za a magance matsalolin rashin tsaro a jihar Sokoto. Wannan haɗuwar dai ta bayar da dama ga ɗalibai har ma da magabata a tattauna tare da bayar da shawarwari akan yadda za a magance matsalolin tsaro da ke haddabar yankin gabascin Sokoto. An tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ɗaukar matakai domin daƙile ayyukan masu ƙinƙisawa 'yan ta'adda bayanai wato 'yan puma, da kuma buƙatar a baiwa gwamnatocin jihohi iko da wani sashe na jami'an tsaro ta yadda za su iya samar da tsaro a jihohinsu yadda ya kamata. Wasu kuma na da ra'ayin ganin cewa a samar wa matasa ayyukan yi don rage zaman banza wanda kan iya ingiza su ga aikata munana ayyuka da dai sauran ra'ayoyi. Comrade Bashir Goro shi ne mai baiwa gwamna shawara na musamman akan lamuran ɗalibai.
Ka san ɗalibai ai iyayensu ke ɗaukan nauyinsu, to dole kuma idan ana cewa a gari an kashe mutum goma za ka samu daga cikin goma nan akwai wanda ɗan shi yana karatu ko a secondary ko a primary ko a tashari institution manyan makarantu kenan. So uwayensu suke daukan nauyin su zuwa wani mataki da kuma haɗin gwiwar da gwamnati ita ma take karfafawa. So idan ka rasa wanda yake daukan nauyin ka, ka karatunka ya lalace.
Shi kuwa gwamnati Tambul yana mai ra'ayin a tanadi hukunci mai tsanani ga waɗanda suka mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, kuma a samar da doka wadda za ta tanadi ajiye makamai ga waɗanda ke rike da su a haramci, tare da magance kwararowar makamai a cikin ƙasar nan.
Kowane bangare na Najeriya kaje akwai matsaloli daban-daban na sha'anin tsaro, kuma alhaƙiƙa yawan jami'an tsaron da ke su a Najeriya a yanzu ba zai iya shawo kan wannan matsalolin ba. Yawan kayan aikin da suke da su inda akwai su ba zai iya shawo kan wannan matsala ba. Rashin amfani da kimiyya a cikin wannan yanayi na zamani yana daga cikin abin da ke kawo matsaloli. Abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗaya tsari na tsaro, daga tsarin mulkin har tsarin na tsaro Najeriya, ya kamata a duba shi a gyara huska don a tabbatar da cewa an haɗa kai, kuma jihohi an ba su wata dama ta ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro.
Na tuntuɓi wasu mutanen yankin da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda wato gabashin Sokoto akan wannan taron.
Sunana Abdullahi Usama Gore, tsohon chairman na Gore local government na party. Duk wani abu da za a yi wanda za a samu a ga inganta tsaro, to shi ya kamata a ɗauka.
To inda aka duba ga yanayin da ake ciki a yanzu jihar Sokoto, za a ce taron ya yi, saboda in ka duba akwai abubuwa da aka tattauna a kansu waɗanda suna da mahimmanci ga tsaro, musamman na zakulo informat, a gano inda suke tunda ana nan tare da su alaga an san su.
Har wayo a wannan makon gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da ƙarin motoci 16 da jami'an soji da ke aiki a nan Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Da Muhammad Nasir. To daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Niger. Mako ɗaya bayan kammala rijistar zaɓe a ƙasar, hukumar zaɓe ta Sene ta fara nuna shakku game da yiwuwar ayyukan rijistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus, yayin da zaben ƙananan hukumomi ke cikin hali na rashin tabbas, abin da ya sa mahalatta taron CNDP yake shawartar tuntuɓar kotun tsarin mulkin ƙasa domin ta fayyace matsayar doka game da wannan batu. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron majalisar warware rigingimin siyasa wato CNDP da ya tattara wakilan jam'iyyu na ɓangaren rinjaye da 'yan ba ruwanmu da mambobin gwamnatin Nijar a ƙarshen mako ne, shugaban hukumar zaɓe ta Sani Maitar Isa Kasunna ya sanar cewa har yanzu babu tsayayyar ranar soma rajistar 'yan Nijar mazauna ƙetare sakamakon annobar coronavirus, yayin da lokacin gudanar da zaɓe ke ƙuratowa. Tsarin jadawalin hukumar Sani ya yi nuni da cewa a watan Nuwambar 2020 ne ya kamata a gudanar da zaben ƙananan hukumomi, to sai dai a yayin wannan zama hukumar ta nuna alamar wannan alƙawali ba zai cika ba, lamarin da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa. Intinikar Alhassan shi ne shugaban jam'iyyar PNPL a Karkasa ta ɓangaren masu mulki.
Parti 100 da wani abu da suka taru nan wajen gwamnatar duka gaba ɗaya cewa suka yi a yi zaɓuɓɓuka da legislative da municipal a haɗa su. Tunda yau muna cikin shekararmu ta 10 ba a shirya zaɓuɓɓuka na konsanyin ne ba. Kenan in aka ce ba za a shirya su ba yanzu kun ga akwai matsala.
'Yan adawa waɗanda tun fil azal ke kallon hukumar ta Sani a matsayin haramtacciya ba su halarci wannan taro ba. A cewar Annabo Sumaila jigo a ƙawancen jam'in FRDR, har yanzu suna nan a kan bakansu.
Taro ne ake cikin ƙa'ida. Yanzu ba a yi cikin ƙa'ida ba, mu ko mu waje ba. Kullum in dai haka za a yi wannan taron rashin shayi ba taro bane ci gaban ƙasa, wanda ƙasa zai ta anwani ƙasa, ba za mu je yau ba za mu je gobe.
Kace na ce akan tsare-tsaren zaɓe, wani salo ne da 'yan hamayya na yau ke amfani da shi don haddasa tarnaƙi, in ji Asmanu Muhammadu, wani jigo a jam'iyyar PNDS mai mulki.
Sun san ba su da mutane, talaka ba su tare da su, an yi talaka aiki alheri, dole ne yanzu hankalinsu ya tashi, ba san me suke. Sun yi wannan abin so ɗaya so biyu so uku. Kaka ebe tsammani nan da sati guda da an ce za a je an takara, kaga sun rugo su tsaje kandidatin su.
Zaɓe 'yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin 'yan ƙasa na ciki da waje, sannan kuma shirya zaɓe kafin shuɗewar wa'adin gwamnati mai ci shi ma wani abu ne da kundin tsarin mulki ya wajabta. Saboda haka Firayim Minista Birjira Fini a ƙarshen wannan taro ya jaddadawa 'yan ƙasar cewa zaɓen gama gari na watannin Nuwamba da Disamba 2020 ba fashi.
Gouvernement fera tout pour maintenir les élections générales, les présidentielles et les législatives pour les tenir au moins Muhammadu Desam.
A ranar 2 ga watan Afrilun 2021 ne shugaba Isu Muhammadu ke bankwana da 'yan Niger domin damka ragamar mulki a hannun wani sabon zababben shugaban kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za a iya samun a tashar mu ta biyo a Afrika kan mita 102.5. Bayan ga haka muna nan koda yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyohausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci da duniya ke fama da annobar COVID-19 da aka fi sani da coronavirus, wadda ta tayar da hankalin manya da kananan kasashe ta hanyar lalata tattalin arziki da jefa mutane cikin kuncin rayuwa. Gwamnatoci da masu hannu da shuni da ma kamfanoni duk sun tashi tsaye wajen samar da tallafin makudan kudade domin a rabawa mabukata. Shin wannan tallafi ya kai ga mutanen da ke bukata? Kuma ta wace hanya ake amfani wajen raba kudaden? Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A daidai wannan lokaci da wannan fili ke ci gaba da bin korafe-korafen tsaffin 'yan sanda da suka yi ritaya da ma waɗanda suke kan aiki a yanzu. Kan rashin kulawar da suka ci ana yi musu wajen biyan su haƙoƙinsu da samar musu da kayan aiki. Za mu jingina wannan batu mai matuƙar mahimmanci na neman hanyar da za a samar da sauyi a tsarin aikin 'yan sanda a Najeriya kafin daga bisani mu sake waiwayarsa. COVID-19 cutar da aka fi sani da coronavirus annoba ce da Allah ya aiko duniya, wadda babu ruwanta da nuna bambanci tsakanin manyan ƙasashe da ƙanana, ko tsakanin fararen mutane da baƙaƙe, ko kuma tsakanin masu kuɗi da talakawa. Duniya ta shaida yadda wannan cuta kan yaɗu cikin gaggawa da kuma irin halayen cutar da zarar ta kama bil'adama. Kan haka ne yasa shugabannin ƙasashe da masu hannu da shuni da kamfanoni da duk waɗanda Allah ya baiwa iko suka tashi tsaye domin tallafa marasa ƙarfi waɗanda aka hana fita wajen sana'o'insu domin neman na abinci. A wani bincike da wannan fili na ciki da gaskiya yi, idan aka ɗauke tallafin da wasu ƙasashen duniya suka baiwa Najeriya da na babban bankin lamani na duniya IMF, babu wani waje da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa alƙaluman kuɗaɗen da aka tara domin yaƙi da wannan annoba ta COVID-19. Domin gano hanyoyin da ake amfani da su wajen raba wa al'umma waɗannan tallafi, da farko mun fara tuntuɓar Muktar Saleh da ke zama sakataren watsa labaran ƙungiyar makafin Najeriya domin sanin ko mutanen da suka fi bukata wannan tallafi ya kai gare su.
To gaskiya zance tallafi dai mun dade ba mu ga tallafi ba, domin tallafin da ya kasance da wanda muke gani na ƙungiyoyi ne masu zaman kansu. A kuma ƙungiyoyin nan masu zaman kansu tunda coronavirus din nan ta fara suke mana tallafi ba tun gwargwadonsu. Wani lokaci a kawo mana taliya da lokacin kafa, wani lokaci dai dan makaroni da lokacin kafa, wani lokaci ma dan makaroni kwara ɗaya za a sanyo a kawo. Amma dai wannan idan kwazo sun kuna baiwa za su rarraba muku. Sai ma daga baya ne ga korafe-korafe ma suka yi yawa, shi ne aka kawo mana wani tallafi nan, wanda aka kawo mana nan aka zo aka bamu wani ɗan ƙaramin buhun shinkafa haka, wanda dai bai wuce loka 5-5 ba, sai ɗan mangyaɗa, sai irin su turmin zane haka da sauransu, sai makaroni kwaya 4. Ire-iren wannan dai shi ne wanda gwamnati wanda ta kawo mana daga baya. Wannan hakika wasu daga ciki sun samu, wasu kuma ba su samu ba. To sakamakon ma irin wannan samun tallafin kamar ni yanzu da ke magana da kai a matsayina na sakatara da labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, kaga yanzu ko kwanan nan an je Kano an yi irin wannan rabe-rabe, jahohi iri daban-daban ana irin wannan rabe-rabe. Amma ina tabbatar maka rahoton da muke samu na kasassunmu ba sa samu, don kaga ko na ƙarshen nan da aka je aka yi a Kano, na tabbatar da akwai makafina wanda suka tabbatar mana, suka ce wallahi tallahi wannan rabo bai kai ga hannunsu ba, ba su samu ba, kuma ba a yi da su ba. To a matsayinmu na wanda muke wakilan al'umma, kuma wanda muke fafutuka akan gwamnati, kuma wanda yan neman ƙura'an mu ya taso ko ina ne za a neme mu, kuma an san lungunan da muke da sauransu. To ya kamata a ce in har irin wannan COVID-19 din ya kasance ta tabbata, a to ya kasance in har za a bada tallafi, to da ya kamata a ce mu ne sahun gaba, mu mutane masu bukata ta musamman, domin mu muka fi bukata ta gaugawa. Ai mu yanzu yanda muke da bukata ta gaugawa, kamar hadari ne a yi, idan yau aka yi hadari ana daukan mutum kaga aikin emergency za a ce a kai shi. Haka muke da mutane masu bukata ta musamman suke da bukata tallafi na gaugawa. Amma wallahi gaskiyar zance tallafi dai tsakani da Allah, to na kasasun mu ba sa samu.
Shi dai wannan radadi na coronavirus ba wai mutane masu bukata kadai ya shafa ba, domin rufe ayyuka da hana mutane fita daga gidajensu ya jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin wani hali. Duk da yake gwamnatin tarayya ta sha alwashin taimakawa, wata matsala ma da masu bukata ta musamman suka fuskanta ita ce batun kama su da aka yi lokacin da aka saka dokar hana fita. Lamarin da suke ganin tamkar gamari ga tsinka jaka ne.
Wato ka san kuskuren da muke samu a tsakaninmu da gwamnatin Najeriya, yana da kyau kafin ka kwace dona mai sanyi to ka tabbatar min da mai zafi wanda zan ci. Yanzu kaga an wayi gari ne ko muka ga ana ta kama mutanenmu. Kama mutanen nan namu da ake ta yi, ba mu san dalilin kama su ba, babu magana saba doka. Yau na ki kai tafiya in nemo abin da zan ci, to zan tsaya in mutu da yunwa ne? Wanda addini ma ya yarda da cewar yau ko yunwa sai za ta yunwa in har ta kama ka. An yarda ka gamu da mushe ma ka tsaya ka yanki mushe ka ci. To yanzu misali idan yau ka ce ka kama, kuma mutanen nan da ake kama su a mu yanzu ma abin alfahari ne. Mun san bara tana da daraja, tana da muhimmanci. Dalili na anan shi ne idan aka kama mutanen mu har kuɗin beli ake amsa. Yanzu kamar mutanen yau da aka kama wanda aka belo jiya, wasu daga cikinsu an belo mutum 13, kuma a cikin gidan nan sama da mutum 60 da wani abu ne a cikin gidan nan na baro wanda ake kai na tafasunmu. To an belo mutum wannan 13, mutum 13 din nan kowanne sai da aka ji ada naira 10,000 kannan aka belo shi. To mu abin tambayar mu anan, wannan kuɗi naira 10,000 shin gwamnati ta san da su kuɗin shiga ne mu ma muke ba gwamnati, koko kuɗin haraji ne mu ma na kasasu ake an san mana, koko kuɗin karya doka ne ake an san mana? Domin da ya kamata a ce idan yau gwamnati ta kama mai na kasa har aka je aka tsare shi ba abinci, wallahi tallahi waɗanda suke ciki din nan abinda suka tabbatar mun kunun masara ne ake farza masara a zo a yi masu kunu. Ya zo kuma ina tabbatar maka idan dare ya yi shi ma tuwon datsa ne na masara ake datso masu, miyan nan ba gishiri ma haka ake kawo masu. A takaice wannan abinci wanda ko karansu ba za su ba ba. To ya kamata a ce nakasassun nan an san mutuncin nakasassu, ke sa kullum muke magana in ana magana woman rights gumba woman rights muke cewa, amma dai wai ita aikin woman rights ba zai karkato akan mutane masu nakasa ba su san irin cin zarafin da ake masu da cin mutuncin da ake masu.
Sakataren kungiyar makafi ta Najeriya kenan Muktar Sali, kamar yadda wannan fili ya saba, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu ta hanyar tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki domin gano halin da ake ciki game da kuɗaɗen korona da aka tara domin tallafa ma bukata. Sai a tare mu a wani sabon shiri a mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adam El-Hikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Takaida Sarfili Hashin Gumar. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani baƙar fata a lokacin da ya karɓe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen lazabtar da wanda ya nuna tirjiya ga 'yan sanda. An harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karɓe na'urar, ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa. Rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na Atlanta Erica Shields bayan kisan ba Amurkin ɗan asalin Afirka, lamarin da ya janyo ɓarkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin limana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma Tarzoma, inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin, suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a barbajiyarsa.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da hanzi, idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu Amadadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Chubahira Jujune da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.